Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19:31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun haɗa da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a kodiyaushe wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 21 ga watan Oktobar shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babal da muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Biyar kenan na safe agogon Ghana, karfe 1 dare a nan Washington. Da farko ga kanin labaran duniya.
Sojojin Amurka sun janye daga sansanin su mafi girma a Syria jiya Lahadi. Dubban masu zanga-zanga sun yi tattaki a yankin Hong Kong a jiya Lahadi, wanda ya zamo mako na 20 a jere da suka yi ta zanga-zangar. Sannan mukaddashin sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya kai wata ziyara da ba a sanar ba zuwa Afghanistan.
To a Najeriya, dubun wasu jami'an tsaron kasar da ake zargi da sayarwa 'yan bindiga harsashe ta cika.
Sun bayyana soja 626 civil defense a kai su kotu, shi ma kuma janar zai kori nasa da kai su kotu.
To za ku ji ƙarin bayani.
To wannan shi ne daga lokacin kuma ana biyan mu tun daga kan September zuwa August na bara kenan. Shi kenan aka daina biya na kuɗi, babu wani kuɗi da ya shigo a account ɗina daga NFAWA gaba ɗaya.
Wani matashi kenan daga cikin jerin matasan da ke korafi kan yadda suke fuskantar matsala a shirin tallafawa matasa na NFAWA da gwamnatin tarayya ta ƙirƙiro. Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin da ma wasu rawatanni da muke tafa da su, amma dai bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum da fata an waye gari lafiya. Sojojin Amurka sun janye daga sansanin su mafi girma a Syria jiya Lahadi, yayin da mukaddashin sakataren harkokin tsaron Amurka Mike Esper ke cewa duka sojojin Amurka da ke janyewa daga Syria za a tura su ne zuwa yammacin Iraki don su ci gaba da kai hare-hare akan 'yan ta'addan IS. Esper ya ce sojojin Amurka sama da 700 za a tura su zuwa Iraki, kuma ba za su dawo gida ba kamar yadda shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa za su yi. Esper bi kau da yiwuwar Amurka ta riƙa ƙetarwa daga Iraki tana kai samame kan 'yan ta'adda a Siriya ba, to amma ya ce za a ɗau lokaci kafin a tsara yin hakan, kuma tsarin zai haɗa da tattaunawa da ƙawayen Amurka na NATO cikin kwanaki masu zuwa. Sannan ya ce idan sojojin Amurka suka koma Siriya za su samu kariya daga jiragen saman Amurka. Dubban masu zanga-zanga sun yi tattaki a yankin Hong Kong a jiya Lahadi, wanda ya zama mako na 20 a jere da suka yi ta zanga-zangar kan abin da suke wa gani wani yunkuri ne na China na yin iko da birnin. Wannan sabuwar zanga-zangar ta gamu da matukar hani daga 'yan sanda, waɗanda suka yi amfani da tankar ruwan zafi da hayaki mai sa ƙwalla a kan masu zanga-zangar. An shafa watanni huɗu ana wannan zanga-zangar ba ƙaƙƙabtawa. 'Yan sanda ba su ba da izinin yin zanga-zangar ta baya-bayan nan ba, kuma sun hana rufe fuska a wuraren taruwar jama'a. Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya kai wata ziyara da ba a sanar ba zuwa Afghanistan a daidai lokacin da ake kokarin sake shiga tattaunawa zaman lafiya da kungiyar Taliban. Madafan hakan shi ne a cimma yarjejeniyar zaman lafiya a sannan a hankali, wato wata yarjejeniya a siyasance, wanda hakan shi ya fi abinda Esper ya gaya wa manema labaran da ke tafiya da shi kenan jiya Lahadi. A watan da ya gabata, shugaba Donald Trump haka kwatsam ya soke tattaunawar da Amurka take yi da kungiyar Taliban, lokacin da bangarorin biyu da ba sa ga maciji suke dab da rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya wadda da an yi da an kawo ƙarshen yaƙi na Afghanistan, wanda aka kwashe shekaru 18 ana yi, wanda shi ne lokaci mafi tsaho da Amurka ta ɗauka tana yaƙi a cikin wata ƙasar waje. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya ra'ayinsa game da batun karɓar bakuncin taron manyan ƙasashe na G7 a wurin shakatawa da wason golf na kansa da ke Florida a baɗi, saboda aminansa da dama na jam'iyyar Republican sun yi imani cewa hakan wani ragon azanci ne, a cewar jaridar The Washington Post. Da daren ranar Asabar, Trump ya bayyana a kafar Twitter cewa ya yanke shawarar canja ra'ayi ne saboda a tabakinsa, kamar yadda aka saba, kafafen yaɗa labarai da mukarrabansu na jam'iyyar Democrat sun haukace, bayan da ya ce zai karɓi bakuncin taron a wani wurin shakatawa na wasan golf mallakinsa da ke Miami. To amma a cewar jaridar ta Post, Trump ya jingine wannan shiri ne bayan da dama daga cikin magoya bayansa a jam'iyyar Republican da ke Majalisar Dokokin Tarayya Amurka suka ce sun fara gajiya da neman hanyoyin kare shi kan abubuwan zubar da mutunci. Makaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney jiya Lahadi ya kare ikirarin da ya yi cewa shugaban Amurka Donald Trump bai rike kusan dala miliyan 400 ba na taimakon sojojin ƙasar Ukraine, saboda Ukraine ɗin ta matsu ta yi masa alkawarin gudanar da bincike kan abokan hamayyarsa na jam'iyyar Democrat da kuma zaben shekarar 2016 ba. Mulvaney ya faɗa wa manema labarai a makon da ya gabata, akwai irin wannan bangishiri na baka manda da Trump ya yi, amma 'yan sa'o'i kaɗan sai ya sake dawowa da wata sanarwa inda ya sake labarin ya shiga fassara al'amarin kamar yadda fadar White House takan so yi, musamman ma a wata hira da kafar labarai ta Fox News jiya Lahadi. Akwai dalilai biyu da ya sa aka rike kuɗin tallafin, a cewar Mulvaney. Na farko shi ne yawaitar cin hanci a Ukraine, abin da ya yi matuƙar muni da ya sa 'yan majalisar Amurka sai da suka amince da wata doka a shekarar 2014 da ya wajaba a kan mu cewa yaƙi da cin hanci yana tafiya yadda ya kamata, don haka cin hanci babbar matsala ce, kowa ya sani.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko, a Najeriya wata gamayyar da ta hada da sojoji da maharba karkashin shahararren mai farautar masu aikata miyagun ayyukan nan, wato Alhaji Alƙwara, ta yi nasarar kama wasu jami'an tsaro na farin kaya da ake kira civil defense su 26 da kuma jami'an soji 6 waɗanda ake zargin su da saida harsashe ga 'yan ta'adda da kuma masu satar mutane domin neman kuɗin fansa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Abdulrahman Muhammad ya yi komana daga Bauchi.
Da yake bayani wa manema labarai dangane da kama jami'an, Alhaji Alƙwara ya ce yawancin inda 'yan ta'addan ke samun albaru sai kan fito ne daga hannuwan jami'an tsaro ɓata gari.
Kuma wannan an jima ana a ko ina ɗin ƙasar nan ana kama, ko a kwanan nan a civil defense an kama 24 wanda sun bayyana su da 6 wanda suna kama su ne na musanar da su kama su. Separation ɗin nan daman a shugaban ƙasa ya haɗa da civil defense, commander general na civil defense da kama su suna faɗan suna, kafin ma in na masa waya na bai suna zai kama, shi ma general Burtai, shi ma daga mun sunan sojan ana tura masa sunansa shi ma zai kama. Already an yi aikin na da Burtai da commander civil defense da ni muna haɗuwa a waya muka yi aikin civil defense da aka kama sun bayyana soja 6. Already dai ina tabbatar maka cewa ran Laraban nan an kore su 26 civil defense an kai su kotu, shi ma kuma general zai kore nasa da kai su kotu.
Daga bisani wasu daga cikin jami'an tsaron farin kayan da aka kama, wato civil defense, sun yi bayanin yadda suke samun albarusan da kuma yadda suke sai da su.
Suna Usman Muhammad, ne ma'aikaci na civil defense a Kebbi State kuma an kama ni na sai da amu. Sani Bolatin.
A ina yake?
Yana nan, a nan azali.
To a ina kake samun wani ammunition?
Na same shi a wurin Sama'ila Abdullahi da kuma Muhammad Katsina. Sama'ila Abdullahi yana aiki a Zamfara State kuma. Muhammad Katsina yana aiki a Katsina State kuma.
Sunana Nuruddin Lawan, ne ma'aikacin civil defense a Zamfara State kuma. Lokacin da abubuwan nan suka faru, ina aiki tare da soja a talata mafara operation hadarin daji. A dalilin da ya sa kama ni, wato wani ma'aikacinmu wanda yake hannun haguna a halin yanzu, shi ya koka man cewa Ismail ya mai complain cewa sun yi harbi a iska da yawa, ta su samu matsala suna neman ammunition su yi replacing. Ina an saga wani soja ana ce mai ACM Sati, an sagare shi a zo da kawo mai shi kuma. Shi ma yana under operation hadarin daji, amma a yanzu an arisu suna kasai na nasu yi wani assignment na sati biyu. Bayan shi Sati a wanda ya bani bai cike ba, sai akwai wani Sadiq, ACM Sadiq, dukkanin su Air Force ne, su suka bani na ba mashi wannan abokin aiki na Nuruddin ya kai mashi, saboda ya samu ya wata matsalan abin nan da yake ciki shi Ismail. Kuma na sayar mashi da ammunition din a naira 100-100. Sai dai akwai wani wanda Kasim, wani sojan kasa ne shi kuma.
Shi ainihin
shi wato abin da ya sa shi sojan kasa ne yana fama da cutar asma, kuma ina bangaren lafiya lokacin operation din. Sai na mai kokari aka bashi takarda ya koma gida. Sanadiyan haka nan ya ban kuɗi, na ce ba zan ansa ba, sai ya ban kyautan amu shi ma a cikin roban tsohon wata ya sa shi magazin fito. Suna cikin wanda na haɗa na bashi, saura na bawa ma'aikatanmu kyauta kwara 5-5.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To, daga batun jami'an tsaro da ake zargi da saida harsashai sai na tallafawa mabukata, inda ofishin shiyar arewa maso yammacin Najeriya na hukumar kula da harkokin fitan kayayyaki ta ƙasa, wato Nigerian Shippers Council, ta samar da kayayyakin tallafi ga cibiyoyin kula da mutane masu rauni da kuma asibitin ƙananan yara a Kano. Ga Mahmud Ibrahim Kuri da ƙarin bayani.
Gidan gaji Yunus Shahuci a Kano da asibitin kula da mata masu fama da lalurar fitsari na kwalli, kana da asibitin kula da lafiyar ƙananan yara na Asiya Bayero, su ne hukumar ta Shippers Council ta rarraba wa kayayyakin tallafi.
Dana ne kayan ka Omar gari da na da tsaro wajen nan.
To ya kake ji ana?
Alhamdulillah lafiya lo. Sai dai sai abin da kowanne ya kani ya zo ya faɗa da abin da yake ci. Ina fama da ciwon ƙashin baya ne da basir. Da aka fara yi kayan fara magani har kowane mai san magani bai zama ku kayan za ka yi. Wallahi tare ya ɓata gashi. Wallahi Allah ya wuce ku addu'a Allah ya sauke ku.
Allah ya ba da lafiya.
Mun gode.
Shekara ki nawa nan ko watan ki nawa?
Shekara na biyu.
Ya aka kika zo nan wai kai?
Wana ne kawo?
Sai mutum ne iyali.
Ni mutum ne shanu ne.
Yanzu da kike nan ya kike ji?
Eh to na samu zaman lafiya dai, na samu kuma lafiya, da ban da lafiya amma yanzu na fara samun sauki.
Ana kula da ke?
Eh.
Yanda da me ake kula da ke?
Ana ba ni magani, ana ba mu ruwan sha, ana ba mu ruwan wanka da kayan abinci.
Wasu daga cikin tsofaffi da rauranan mutane a gidan gaji Yunus Shahuci kenan, inda hukumar ta Shippers Council ta kai injin generator da barguna da sabulan wanka da tawul da fitilu da sauran kayayyaki na bukata. Malam Mani Dahir Kurawa da ke zaman shugaban gidan gaji na Shahuci, wadda aka kafa a shekarar 1962, na cewa
yawancin sa ana kasu da bagaje na tsofaffi, amma ta samu mutane ko masu wanda su ba su ga tsofaffin ba, amma sakamakon su na rayuwa ya jawo ake ajiye su a nan wajen. Misali, amma an kai gidan dama domin kula da su mutane wanda ba su da galibi al'umma, to muka samu mutane wanda ba su kai shekara 50 din ba ma, yanzu suna da cikin marasa galibi, sun yi aiki kawo su nan wajen domin a ci gaba da kulawa da su. Waɗansu ma da yawa a nan gaskiya ba mu san ma inda suke ba, sai daga baya-baya mutum ya sha magani. Muka yi tare sai mu samu asalin garin su. A nan gidan mu na sabis din su farko dai bayan abinci, suna dan kwan gida san da ake kawo wani abinci safe ranar dare, sannan aka musu wanka wanda ba su iya wanka. Wanda suke iya da kansu ana ba su sabulu da omo su wanki da kansu ko su wanka da kansu, wanda ba su iya muna yi musu. Sannan safdin musu suke share-share, a gyara musu katifin su da komai da komai. Sannan akwai al'umma haka kuma ta jin daɗi, muna fara bada nasu da kayayyaki kamar na kallo kamar da ake kowa a waje.
Shugabar ofishin shiyar arewa maso yammacin Najeriya ta hukumar Shippers Council Hajiya Karimatu Usman ta ce zaɓar gidan gaji yau da asibitin yara da na mata masu yayyun fitsari wata hikima ce ta tallafa wa rukunin mutane masu tsananin bukata.
Kowace ma'aikata gwamnati ta ce ta kokari ta dinga tallafa, to kaga muna da ofis a Kano, shi yasa aka kawo headquarter mu daga Lagos, aka turo da wa'annan kaya mu kawo agaji ma wa'anda ke da bukata nan cikin jihar Kano. Yanzu na wannan shiya da muka fara, mun fara da Kano tunda ofishin mu na Kano, to a hankali kuma za mu je sauran jihohin mu.
Tun ba yanzu ba, masana da masu kula da lamura a Najeriya ke jan hankalin hukumomin gwamnati, kamfanoni da cibiyoyi masu zaman kansu kamar bankuna, kamfanonin sadarwa da kamfanoni masu hada-hadar albarkatun mai kan bukatar su juya akalarsu yankin arewacin Najeriya domin ƴan arewa su ci gajiyar aikace-aikacensu na jin kai da bunƙasa rayuwar al'umma musamman ma matasa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Kafin mu je ga zango na gaba, idan Allah ya kai mu a shirin mu na hantsi, za ku ji cewa
to za a iya cewa gaskiya idan aka duba kamar yadda gwamnati ta faɗa alfanu guda kusan uku, to su kuma waɗanda suke ƴan kasuwa da waɗanda suke a waɗannan yankuna da kuma mutanen gari da kuma su makota din, in ka tattara nasu su kuma sai ka ji kamar sun fi waɗancan guda uku waɗanda gwamnatin ta faɗa. Gwamnati ba ma ta maganar wannan rashin alfanun ko ɗaya, gwamnati ta fi maganar alfanun da aka samu. Su kuma ƴan kasuwa da kuma makota da kuma waɗanda suke a waɗannan yankunan da mutanen gari, su kuma gaba ɗayansu sun fi maganar rashin alfanun. To so da haka sai ka tunda waɗancan ɗin watakila sun fi yawa, za a iya cewa su ma kuma sun fi a wato kuranta rashin alfanun da aka samu.
To yadda masu fashin baki ke ci gaba da tsokaci kenan kan rufe iyakokinta da Najeriya ta yi, sai a biyo mu a shirin na hantsi idan Allah ya kai mu. Amma yanzu kan ga Sarfi Lahashin Gumel da shirin Ciki da Gaskiya a daidai lokacin da agogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti kusan 17.
Assalamu alaikum. A makon da ya gabata, shirin Ciki da Gaskiya ya fara duba batun shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kirkiro domin tallafawa matasan da suka kammala karatunsu amma ba su samu aikin yi ba, wanda ake kira Empower. Shirin da wasu matasan da ke cin gajiyarsa daga jahohin arewacin Najeriya masu yawa suka yi ta kawo shirin Ciki da Gaskiya ƙorafe-ƙorafensu domin jan hankalin gwamnati da cewa akan yi musu murabus ko fidda su daga shirin ba tare da saninsu ba, wanda hakan ke zama ƙarshen cin gaje shirin gare su. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfi Lahashin Gumel. Cikin shirin na makon da ya gabata, mun ji daga bakin wasu matasa biyu da suka samu damar shiga shirin na Empower, da suka hada da Aisha Babaga na Abdullahi daga jihar Borno da kuma Muhammad Malami daga jihar Yobe, waɗanda baki ɗayansu suka bayyana mana cewa sun samu an yi musu murabus daga shirin ba da saninsu ba. Sun kuma miƙa ƙorafinsu ga masu gudanar da wannan shiri, amma an shaida musu babu wani abu da za a iya yi musu akan wannan matsala. Tunda muka fara watsa wannan shiri a makon da ya gabata, filin Ciki da Gaskiya ya samu sakonni masu dimbin yawa da ke nuna cewa wannan matsala ce da matasan da ke cin gaje shirin ke fuskanta a duk faɗin Najeriya. A yau za mu leƙa jihar Kano domin jin daga bakin wani matashi da ya ce zuwa yanzu ya kwashe watanni 13 ba tare da samun ko sisin kwabo daga Empower ba, amma duk da hakan ya ci gaba da zuwa wurin aikin da aka tura shi.
Sunana Musa Abubakar Abdullahi, karamar hukumar Bebeji Local Government Kano State, wanda ke gazaune a garin Tariwa. Na shiga cikin shirin aikin Empower tun da lokacin da aka bude portal karo na biyu. Shine yadda aka yi posting ɗina ya zuwa Junior Secondary da take garin Gwarmai, ita ma karamar hukumar Bebeji, wadda na fara aiki kai tsaye tun daga lokacin da aka tura ni. Ina ci gaba da zuwa inda aka tura ni aiki.
Aka tura ka makarantar wanda aiki, wannan irin aiki aka baka?
An bani aikin shiga aji don koyar da dalibai, kamar yadda dama takaddata da na nema da ita na yi ne akan diploma. Wanda yake kuma diploma shine Aminu Kano College of Islamic and Legal Studies. Shine karatun da nayi. To Allah Ta'ala ya sa aka bani daga kan aji uku. Kwance daga JS1, JS2, JS3.
Bangaren shi kake koya mu?
Ina koyar da su bangaren Arabic ne su. Da mata da maza gaba ɗaya, bangaren Arabiya. To wannan sai Kichif
sai Allah ya jarabce ni da samun matsala.
Kafin sannan wata nawa bayan ka bi ka'idojin da aka shimfina na samun wannan aiki na empower, ka samu aiki kuma an tura ka fara aiki, wata farko da ka fara aiki an fara baka albashi ko an ɗauki wani lokaci?
Watan farko da na fara aiki ba a biya ni albashi ba har sai a wata na biyu. A lokacin da yamma misalin karfe 5:30 aka turo mun da kuɗi naira 30,000, aka ƙara turo mun da kuɗi naira 30,000 na wata biyu kenan, duk da wancan watan da ba a biya mu ba kenan. To wannan shine daga lokacin kuma ana biyan mu tun daga kan September zuwa August na bara kenan, shikenan aka daina biya na kuɗi, babu wani kuɗi da ya shigo a account ɗina daga Empower gaba ɗaya. To wannan shine kusan abun da ya faru da ni, ina ta kuma bibiyar sauran
watanni yanzu da juwa yanzu da nake magana da kai dinnan wata nawa kenan ba a biya kawa?
To kaga tun daga August har zuwa yau wata 13 a yanzu halin da ake ciki ba a biya ni ba, kuma ban fasa zuwa gurin aiki ba, domin koda
kafin wannan matsala ta samu wata na wata nawa ka karba bayan daukaka?
Na karbi na wata 4 kenan ko 5
kafin matsala ta faru. To da aka ga an dauke dibba a baka albashi, wannan mataki ka dauka?
Na dauki matakin cewar bara in je in duba portal dina wannan matsala ne. Akan ce akwai matsala ta assumption of duty idan bai hau daidai ba ka je ka gyara, ko kuma idan akwai wata matsala za ka gani. To da na je na bincike a kafe, sai aka tabbatar min da cewa okay, ba ma a kafe ne bincike ba, akan waya aka bude min. Da aka bude sai aka tabbatar min da cewa ai resigning dina aka yi, wanda yake a daidai lokacin da bayan sallar isha ne, misalin karfe 8:10 muka bude wannan portal nawa, sai naga cewa resigning ne. To tun daga lokacin
resigning aka ce an ka rubuta ka bar aiki kenan?
Eh, wai na rubuta na bar aiki, alhali ni kuma ban san da wannan abu ba kamar yadda yake faruwa.
To kaga haka mai kai,
sai na yi kokari na garzaya kafe dan yin cewar ya za a yi, za a iya gyara, kuma suka ce ba za su iya gyara ba, ba matsalar su bace ba, wannan matsalar daga sama ne, sai dai idan Allah ya kaddara da sauran gyara, to in bibi sauran shugabanni. Allah haƙiƙa tun daga lokacin daidai ina yin addu'a ya bai Allah ya gyara min wannan matsala, sai aka bani nambobi na su mutanen min Empower wanda suke shugabannin mu, kamar su Kokal Fason da waye coordinator duk dai gasu dai. To wasu ma dai zaka kira su awai ba su dauki namban ka ba, wata ma musayin mun kamar ita Kokal Fason ta Kano State, wallahi ni na kira ta ma a waya, ta ma ta fahimce ni, ba ta fahimce ni ba, ta yi tsaki ta yanke wayan ta, na kira ta ya kai sau uku muna haka da ita, na haƙura na
lokuta daban-daban,
lokuta daban-daban, sai ta yi tsaki kawai ta yanke waya.
To ka taɓa yunƙuri ka zo ofis ɗinsu na Kano ba?
Na zo ofis ɗinsu na Kano ba sau ɗaya ba sau biyu ba, na sami ƴan uwana masu irin matsalata wanda kuma mun tattauna da su, mun je shi Malam Balarabe wanda yake wakiltar Empower kenan za a ce na jihar Kano, wanda ofis ɗinsa yake nan nawa ofis. Yayi iyayensa ya nuna mana cewa to zai ci gaba da biya idan Allah ya sa, akwai wani information zai dinga sanar da mu, in Allah ya kaddara za a gyara mana, za a gyara mana. To har ila yau dai
mun ba da takardar korafi ne, misali
mun ba da, an ce mu ba da assumption of duty din mu na makarantun da aka tura mu, mun ba da. Sannan akwai wanda suka umarce mu da mu ba da kenan statement of bank, yawa, da kuma profile din mu mun dauka mun bada. Amma dai har yanzu shiru muke ji, babu wani ƙarin bayani akan gyaran da ake so ai mana.
Kuma kai ka ci gaba da zuwa aiki?
Ni har yanzu ina zuwa gun aiki, ko yanzu aka je makaranta ba, yanzu muna misalin karfe 10:11 ba, a yanzu idan aka je makaranta ta da take garin Tariwa ƙaramin hukumar Bebeji, idan aka je office din principal za a samu tun da aka makaranta ban yi fahi ba ko so daya. A yau ma sai da sanin shi vice principal din makarantar, sannan na fito na taho zuwa wannan guri, wanda har yanzu babu wani abu da ya canza ne.
Su makaranta sukan dan baka wani abu ne, ko kuma ya lamarin yake tun daga shi ka shafe kusan shekara guda ba albashi?
To wallahi ni dai har yanzu babu wani wanda ya taba dauka silibiyar ya bani daidai da ya ce wai ga wannan sai sabulu ko an sai omo. Kuma hasali ma a haka ina da aure a hakan nan, amma ba wani taɓa ɗaukar silibiyar ya bani akan cewar in je in yi wani uzurin na tsakanin iyalina ko kuma abin da ya shafi dai rayuwata. haka dai na ci gaba da zuwa aiki sai ake za a gyara mana har yanzu babu wani abu da ya canza.
Wannan matsalar da ka samu gashi ka ce ka zo ka tantabi focal passing ba taimaka komai ba, ta ma ki daukar wayarka ka zo nan shi malam Balarabe ya kun bashi takardu ya ce zai abin nan. Baya ga wancan yunkuri akwai wani hubbasa da kuka yi danganin an karar da su option empower watakila na Abuja cewa ga halin da kuke ciki da aka kawo muku dauki?
Na'am, a lokacin da suka zo yi mana verification tudun wada zone din mu kenan, Allah ya sani na kawo matsalar kunci na bayyana matsala ta ga su wa'annan shugabanni wanda za su yi verification din mukin wannan committee. Sai na bude kan waya na ce saga irin matsalolin da suke faruwa da ni da sauran ma'aikatan su kananan su da manyan su, nace to amma har yanzu na rasa design din lamarin wannan, sai to an je ci gaba da addu'a ana meeting ne in Allah ya kaddara za a gyara, har yanzu dai babu wani labari.
Da haka su kansu a lokacin ba su yi maka wani kwakwaran alkawari na cewa za a duba batun ba?
Gaskiya ba wani, sai dai kawai a ce mun yi addu'a.
Me kuke so a yi?
Mu fatan mu a gyara mana, a gyara mana.
Allah ya kyauta. Masu sauraro kun dai ji korafin kaɗan daga cikin matasan da ke aiki ƙarƙashin shirin Empower waɗanda ke neman ɗaukar matakin gyara daga hukumar da ke kula da wannan shiri. To idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tuntuɓi hukumomin da ke da alhakin kula da wannan shiri na Empower. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, Muhammad Ibrahim Kwari da Nasir Adam El Hikaya. Ni Sarfil Hashin Gumil ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Sojojin Amurka sun janye daga sansaninsu mafi girma a Siriya jiya Lahadi, yayin da mukaddashin sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ke cewa duk sojojin Amurka da ke janyewa daga Siriya za a tura su ne zuwa yammacin Iraki don su ci gaba da kai hare-hare a kan 'yan ta'addan IS. Esper ya ce sojojin Amurka sama da 700 za a tura su zuwa Iraki kuma ba za su dawo gida ba, kamar yadda shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa za su yi. Dubban masu zanga-zanga sun yi tattaki a yankin Hong Kong a jiya Lahadi, wanda ya zama mako na 20 a jere da suka yi ta zanga-zangar kan abin da suke wa ganin wani yunkuri ne na China na yin iko da birnin. Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya kai wata ziyara da ba a sanar ba zuwa Afghanistan a daidai lokacin da ake kokarin sake shiga tattaunawar zaman lafiya da kungiyar Taliban. Manufar hakan shine a cimma yarjejeniyar zaman lafiya sannan a hankali, wato wata yarjejeniya a siyasance, wadda hakan shi yafi abinda Esper ya gaya wa manema labaran da yake tafiya da su kenan a jiya Lahadi. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya ra'ayinsa game da batun karɓar bakuncin taron manyan ƙasashe na G7 a wurin shakatawa da wasan golf na kansa da ke Florida a baɗi.
Kuma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma dan anjima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, sai Solomon Abo da ya haɗa shirin, da kuma injiniyanmu Zainab Abdulrahman. Mahmud Lalo ke cewa sai mu tara a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu.
Africa.